رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce Lahadi ana 23 ga watan Safar hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da yau muna 11 ga wata muna 12 ga watan 11 shekara ta 2017 rana ce da muke karatun wannan littafi al-ittijahatil muta'addida في قضية خروج المهدي المنتظر وانا مسألة صحابة دي كنديلة يوزامي درسي نسل تل بير اتكون للتاشي ان شاء الله منا اتكين انبتا واندا شيشك محمد بيلا الله يمس رحمة يا انبتا شوى امس زتان سوني المهدي واندا اكي زتان سوني المهدي يا لسافو ازاما ننسى واندا يا سني to muna mun karanta na daya ina jin karatun mu na karshe ko a yau zamu dora kan na biyu shine na biyu yake cewa min manzun nabihi annahu al-mahdi al-ma'ud al-muntazar daga cikin wanda ake masa zatan cewa shine al-mahdi wanda akai wato ake sauraron zuwan sa wanda yake al-ma'ud wanda annabi ya sanar cewa a ƙarshen zamani zai bayyana shi na al-mahdin to daga cikin wanda aka yi mai zaton ko shine al-mahdi salisu khulafa'i bani al-abbas shine al-mahdi shi ma aka ce shi ma al-mahdi ne shine na ukun khalifofin bani al-abbas akwai khalifofi na bani umayya akwai kuma khalifofi na bani al-abbas to cikin na bani al-abbas din na ukun su an mashi wannan zatan lima asnadahu al-dailami an usman ibn affan radiyallahu an saboda abinda imam al-dailami ya dingina zuwa ga usman ibn affan Allah ya kara masa yarda anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ce المهدي من ولد العباس أمي واتو المهدي نبي يتشي المهدي زي زودك تن بفانا شيني تن عباس بفانا المهدي زي بينا دك تن بفانا عباس وكما دك تن عباس بفانا فما تقدم أصوف منه شيشك محمد بلدي كان حديث يتشي فما تقدم abin da ya gabata na hadisi a safu minhu sun fi wannan hadisi inganci wa aktharu ruwatan kuma sun fi yawan wanda suka yi ruwaya akan su kan wannan hadisi wa fi sanadi hadha amma cikin sanadin wannan hadisin Muhammad ibn al-Walid ar-Raqashi shine Muhammad ibn Walid amma na al-Qurashi ne kuskure ne wa kad qala ibn adi fi kalamihi nan ma kuskure ne fi kalamihi maka ce kalamihi yana da littafi mai suna kani to nan ma shi ka san rubutun mai rubutu in yayi ya rasu ba a taba masa sai dai a kasauka kasa a fadi gyaran ko kuskuren amma shi rubutun haka za a bar shi sai dai a sauka kasa ai bayani kun gane da kyau yace wa qala ibnu adi وقد قال ابن عدي في كامله بعد روايته من طريقه شي ابن عدي ما لم حديث للتاج سأل كامل يا فدي با يا رويتو wannan hadisin da tariqar da bi rawaito shi sai ce innahu kana yadu alhadith shi wannan muhammad ibn alwali yana sanya hadisi na ƙarya, in aka ce yadaul hadis ma'ana yana kirkira hadisi da ba magana annabi bane ya gina mu annabi. Duk kuma nake wannan in yana irin wannan hadisan sa malaman hadisi ba su karɓa su. Kun gane da kyau, kaga shi kanshi Sheikh Muhammad Bello yana kokari ya tahriji na hadisi dan ya faɗi matsayin hadisin gurgurdan abin da ya samu wurin malaman da suka gabace shi. Kun gane wannan magana? Yace ma annahu law sahha, sai dai duk da haka da a ce hadisin nan ya inganta, la amkana hamluhu alal mahdi salis khulafa ibn al abbas, ya inganta sai a dauke shi a yadda da shi ai hukuncin cewa al mahdi shine na ukun khalifofin ibn al abbas da suka yi, sai a ce shine. To hadisi bai inganta ba. Ita ma wannan magana ya dauko ta ne cikin sharhi na Fathul Bari muna Ibn Hajar kenan, wanda ya ta kokarin ko a iya dauka hadisin a aiki da shi. To amma hadisi bai inganta ba. Wannan shine matanin abinda shi Sheikh Muhammad Bello ya rubuta a littafinsa Al-Qawlul Muktasar fi Amri al-Imam al-Mahdi al-Muntazar. To muka koma muka biyo nambobin da ake fitarwa don a dan gyare-gyaren da ke ciki, inda aka ce al-Mahdi dai can kalmar ce, akwai gyara sakadar kalimatul mahdi fi ba. Namba ta biyu da aka ce falisu khulafa ibn al-Abbas, dai an ga namba ta biyu. Aka ce huwa Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Abi Ja'far al-Mansur, wulida fi sanati 127 wakila fi 121 wakila 126. Waye ne shi salisu khulafa ibn al-Abbas? Waye shi ya sunan shi? Sunan wato lakabinsa Abu Abdullah shine Muhammad bin Abdullah Abi Ja'far al-Mansur, wanda an haife shi shekara ta 127. Wani bayanin malamai suka ce 121, wani aka ce 126, wannan dai tsakankanin aka haife shi. Wato fiye sanar ta 169 hijiriya, ya rasu shekara ta 169 da hijira, kaga kenan cikin ƙarni na biyu ya rayu. To shi ne wasu ke kira ko shi ne al-mahadin da ake faɗi ne. To gashi dalilin da suka dogara da shi shi ne hadisin da aka shi Imam Dailami ya ruwaya jingina shi zuwa ga Uthman bin Affan. Wai Uthman bin Affan, ina jin ba mu tarjama shi ba tunda muka fara ko? Namba ta uku muka duba shi ne Abu Abdullahi, ana ma Uthman bin Affan lakabi, ana mai alkunya da Abu Abdullah. Muhammad bin Abdullah Afwan abda ko Uthman bin Affan al-Umawi al-Qurashi ahad al-Khulafa wahid al-Asharat al-Mubashirina lahum bil-Janna aslama fi awwal al-Islam wa hajara ila al-Habashata al-Hijrataini wa tazawwaja bibintaini ko ay akwai ba'un wa tazawwaja ko kuma bintai za ta bintai din kai tsaye wa tazawwaja bintai an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam Ruqayya awwalan ثم توفيت فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم وتو عثمان بن عفان الأموي القرشي وانا انا هنا مكة قبيلة سكنة احد الخلفاء لا ينخلفوا في النمو داهدو قم احد الاشرة المبشرين لهم بالجنة فيا دقا سكن وطن دا اكي مصر بشارة الجنة ay al-mubashirina lahum bil janna, wanda ake masu bishara da cewa su ɗan aljanna ne. To yana ɗaya daga cikin guda goman nan, tun a duniya annabi ya gaya masu sun aljanna ne, an ba su certificate ɗinsu na aljanna. Wannan matsayi ne babba. Ana gaya mana ne wannan dan mu san waye shi. Aslama fi awwalil islam, ya musulunta tun farko-farkon musulunci, yana da zafinsa lokacin gamar garwashin wuta. Wa hajara ila al-habashata al-hijratayn, hijira biyu duk da aka yi zuwa Habasha da shi aka yi, hijira ta farko da hijira ta biyu, lokacin da zaman Makkah yake da wahala tun lokacin ya musulunta. Kaga wannan matsayi ne shi ma mai zaman kanshi cikin sahabbai domin as-sabiquna al-awwaluna tanana kun gane da kyau wata zawwaja bintayyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya auri ma ya'ya mata biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam ruqayyata awwalan na farko ya auri ruqayya ne kuma tuwfiyat sana Allah ya mata wafaki a hannunsa fa zawwajahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummu kulthum sana annabi ya sake aura masa ummu kulthum a wata ruwayar aka ce annabi ya ce da tara su da ta uku da mun baka kaga wannan matsayi ne a ce ya sanya mayafi daya da ƴaƴan manzo jinin manzo ya kwanta da su sannan yau a sami wani nasi ne mashi kaga wannan mai zagin shin wani irin matsayi gare shi ya san waye Usman bin Affan bai da matsayi bai da daraja annabi zai bashi ɗiyarsa tara sai ya ƙara masa wanda aka ce mala'iku ma suna jin kunyarsa wata rana annabi na zauna a gidansa irin zaman mai gida a gidansa Abubakar ya sallama annabi ya ce shigo bai gyara zama ba zuwa can Umar ya sallama annabi ya ce shigo bai gyara zama ba ita Aisha tana can gefe tana kallo zuwa can Usman ya sallama a kafin annabi ba shi izini sai ta shi gyaggyara zama ya lullufe cinyansa ya zauna sannan ya mashi izini ya shigo sai da suka tafi Aisha take tambaya ya Rasulullah na ga gashi mahaifina ya shigo baka gyara zama ba Umar ya shigo baka gyara zama ba Usman ya shigo ka gyara zama ya akai yace ya ba zan ji kunya wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba ku duba dan Allah yana matsayi matsayi shi ne fa wanda aka je lokacin bai'a wato chaffa da aka yi ma annabi na sulhu Hudaybiya bai'atu Ridwan mutum 1400 na sahabbai lokacin da shi aka aika shi Makka ya jiyo yadda al'amari yake sahabbai abuwa suka rikice annabi ya ce aka turo aka ce ya ma kashe Usman din annabi hankalin shi ya tashi ya ce a yi mashi chaffa akan yaki da waɗannan kafirai mana a yi masa mubaya'a da kan shi ya ɗauko hannunsa ya ɗora kan ɗin ya ce ga mubaya'ar wa Usman bin Affan ga tahi chaffar yana can amma shi ma ma'ana ya yi kina wannan ba matsayi ba ne ɗan uwa don Allah amma a ce duk a tattara wannan duka a ce waɗannan sahabbai su ne abin zagi su ne abin ƙinewa kuma har a sami wata ƙungiya tana kira kan haka har ta sami mabiya banda dai shaitan dole wasu sai sun raka shi gidan wuta banda haka ai da ba in ba na jin mai wannan da'awa zai sami ko mutum ɗaya da sunan musulunci ya bi bayan shaidu da wannan da'awar ka yi daɗanka ko ɗan uwanka ko wanka ko ƙananka ko ɗan garinku a ce yana wannan aƙida mummunan aƙida irin wannan mai matsayi irin Usman daraja da ƙima da manƙaba aka fara gaya maka ta Usman sai a waye gari ba a gama ba matsayi da Allah ya bashi na kunya da yawan karatun Qur'ani da yawan ibada da yawan kuka da abubuwa wanda suke na ban mamaki duk Allah ya ba Abubakar wato Usman amma wannan duk bai ishe wasu ba sai su saka shi cikin wanda suke zagi ya kamata mu gane matsayin waɗannan ɗin wannan istakhlafa fi awwali yawmin min al-muharram sanata 24 wato istakhlafa kenan an naka shi ya zama an sa shi ya zama khalifa an zaɓe shi ya zama shi ne khalifatu salih bayan Umar sai shi sahabbai sun yadda ya zama shi ne jagora ranar farko ta wata muharram wato ainihin shekara ta 24 da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama khalifa shugaba na musulmin duniya gabaki daya wa kutila yawmal juma'a yan ta'adda wanda malaman tarihi sun ce babu sahabi ko ɗaya cikin su yan ta'adda suka zo suka haura gidansa suka kashe shi ranar juma'a ya samani asharata khalat min dhul hijja wato ranar juma'a kun ga mutuwa ranar juma'a ita ma kanta da falalata to ranar nan suka yi mai wannan ta'addanci rana ta 18 ga watan dhul hijja 18 ga watan dhul hijja shi yasa ma aka ce galibi sahabbai duk suna aikin haji kaga ranar 18 ga wata na dhul hijja an dawo ne tunda 10 dhul hijja da ana can 18 kuma tafiya irin ta da ta kafa ba irin cewa ba yasa aka ce duk wanda suke wannan ta'addancin ɗan ta'adda ne suka zo daban ba ma mutanen Madina bane suke wannan aika-aika mummuna wacce har duniya ta tashi ba za a manta da ita ba ranar 18 ga watan Zulhijja wato ainihin 35 wato sanata 35 shekara ta 35 da hijira kaga an ka duba yayi shekara nawa kenan can an ce 24 ya hau 35 yayi nawa kenan shekara 11 akan khalifanci wadufina laylatas sabti bil baqi ranar juma'a ya wafa suka kashe shi daren wato ainihin asabar aka binne shi kaga daren asabar tunda juma'a wayewar garin kinan kace daren asabar wannan ba haka ne laylatas sabti bil baqi a daren wato asabar aka binne shi a makabartar nan babbar ta Madina mai suna Baqi wa amruhu 82 sana shekarunsa lokacin yana dan shekara 82 wakila ghaira zalika wasu malaman tarihi suka ce sama da haka tunda shekaru da kun san yadda suke ba irin yau bane wannan kana neman karin bayani ga kuma cikin al-isaba mujalladi na 2 shafi na 264 zaka ga karin bayanin waye ne Usman dan Affan zaka san matsayinsa kuma yana da kyau mu rika karanta ma ƴaƴan mu tarihin sahabbai mu karanta musu su shiga zuciyarsu ya zauna su san su waye yadda duk wani da zai zo da gurɓatacciyar aƙida daga baya bayan sun tafi ko jami'a ko sun tafi wani gari ba yadda za a gurɓata musu aƙidarsu amma an bar yaro bai san su waye sahabbai ba bai san tarihinsu ba da wani ya zo sai ya je ya cusa musu munar aƙida Allah ya sauƙaƙe tunda shaidan kun san bai rasa magoya ba je nake gani wai ko a gane su ma wai ana tattaki a gane amma ka dubi mutanen yan tsirari ne tattakin dole dai sai a saboda ita BBC kullum bukata ta ta yada shari da inda shari yake shi za ta yada so take ta nuna da nan Najeriya da Ghana duk Afirka ana tattaki to na Najeriya tattakin bai tattaku ba saboda haka bari su gaya ma duniya a gane ma ana tattakin amma an ka duba yan tsirarin matasa ne wawaye ga sanar da ka gan su kai ka san ba masu ma sanin me a rayuwa ba ne addini su suke tattakin to duk dai wannan shari ne na kafirai kullum kokari za su yi ta yi kaga suna magana akan abin da ma bai shafe su ba yaɗa abin da suka san ba gaskiya ba ne don ya murkushe gaskiya ɗin shi yasa za ka ga duk wani abu na irin masu nan ƙungiyoyi kafafen yaɗa labaran nan na kafirai suna yaɗa su wani abu na alkhairi kuma za ka taɓa jin shi ba duk wani abu na alkhairi da musulmi za su yi ba za ka taɓa ji kafafen yaɗa labaran nan sun yaɗa su ba sai dai su yaɗa sharri saboda su dama don sharrin aka kafa su Allah ya sa mu mu gane an gane da kyau wannan kenan shi me yasa muka kawo wannan kuma bin Affan aka jingina ma wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahdi min walad al abbas ammi wai annabi ya ce al mahdi zai fita ne daga dan Abbas ba kwana to nan ba ta hudu a kasa ai an ga wannan ko akhraja hujjar qutni fil afrad imam dar qutni ya fitar da wannan hadisi cikin al afrad wan tariqihi ibn al jawzi fi al-ilal al mutanahiya wannan hanyar da ya fitar shi ma ibn al jawzi ya fitar da hadisin fi al-ilal al mutanahiya ga shafi nan wa qala al albani mawdu'un imam al albani ya ce wannan hadisi mawdu'i ne mawdu'i shine hadisin da aka dauko shi aka saka annabi bai san shi ba sahabbai ba su san shi ba kirkirar shi ake wa mimma yadullu ala kadhib hadha al hadith أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم المهدي من إترتي من ولد فاطمة ما لا ألباني يتشي لك شما بين ديك نوني أبسا كالير وانا حديثي شو حديثي لنا كالية ساقا ورد يي لفت منظو صلى الله عليه وسلم ديك المهدي من إترتي المهدي زي بيانا نزي فتني لك شكين واتو دنجينا كوتسونا من ولد فاطمة كما دك ايام فاطمة an an bi sanadinsa ko tsatsansa wane dan wane wane dan wane to za a jingina ɗaya daga cikin ƴaƴan Fatima kun gane da ke wannan hadisi mun karanta da ku a baya kuma wa haza isnaduhu jayyid mal albani yace isnadin wannan kuma kyakkyawa ne jayyid mai kyau ne mun yi shi da ku a baya to ya zai annabi ya faɗi magana kuma ya faɗo ta taurare ta yace zai bayyana ne daga dangi na kuma daga ƴaƴan Fatima to ya kuma zai zo ce kuma daga ƴaƴan Abba Abba zai Fatima kuma kiyasta ce kuna ganewa da kyau to annabi bai magana ya faɗo wannan kuma ya faɗo ta taurare ta kai da ji ka san wannan hadisin ba hadisi ne mai kyau ba in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin silsilatul ahadith dha'ifa mujalladi na 1 shafi na 180 number hadisi na 80 na malam albani zaka ƙara ganin bayanin wannan hadisi rashin ingancin sa kun gane da kyau yasa shi da kanshi shan wato shan muhammad bello sai ce fa ma taqaddama asaqu minhu wanda ya gabata ya fi shi inganci wa aktsaru ruwatun kuma ya fi yawan wanda suke riwaya a kan shi kuna ganewa ai allati waradat tadullu ala anna al-mahdi yakhruj min walid fatima duk riwayoyin da suka zo ingantattu suna nuna cewa al-mahdi zai bayyana ne daga cikin jinin fatima Allah ya kara mata yarda shi yasa sai ce wa fi sanadi hadha muhammad bin al-walid nan yace ar-raqashi za ku ga ar-raqashi a rubuce ko nan ba ta shida in ka duba muka ce hadha khaba'un wannan kuskure ne wasawabu al-qurashi Muhammad bin al-Walid al-Qurashi da bambanci a makanin Qurashi da Raqashi ko kila wajen rubutu ne aka sami kuskure mun yi amfani da makhduda guda uku wanda aka rubuta na littafi na Sheikh Muhammad Bello dukkan sa aka rubuta Raqashi Raqashi haka ba haƙi yake ba saboda mai limawar da fi jami'i kutubir rijal so da in ka koma cikin dukkan littafai na rijal malamai masu bin diddigin hadisai min ha daga cikin su al-mughni to du'afa mujalladi na 2 shafi na 165 wa mizanul i'tidal da mizanul i'tidal shi ma mujalladi na 4 shafi na 59 wal qurashi hadha huwa muhammad bin al-walid bin aban al-qalanasi al-baghdadi maula bin hashim tufiya 363 hijriya duk in ka koma haka zaka ga tarjamar shi al-Qurashi ba ar-Raqashi ba kun gane da kyau to shi yasa kullum mutum ya rubutu to dan adam baya rasa kuskure dan adam ba masumi bane komai malintarsa komai iliminsa zai iya daidai zai iya kuskure kuma zai yi wasu ma ɗalibansa ne da suka kwafi littafin sa suka canza maimakon su ce Qurashi suka rubuta Raqashi amma in ka koma asali ga yadda yake nan shine Qurashi sai an gane da kyau ga kuma nasabar shi nan da komai wanda ya rasu shekara ta 363 shi wannan wanda ake cewa yana da matsala cikin sanadin hadisin wa huwa kazzabun malaman hadisin sun ce makaryaci ne in kana neman ƙarin bayani ka duba lisanul mizan mujalladi na 5 shafi na 417 zaka ƙara ganin tarjama ta shi wannan mai suna Muhammad bin al-Walid al-Qurashi wanda yake cikin sanadin hadisin wanda ƙarshe ma dai aka ce hadisi ne mawdu'i ai an gane da kyau to sannan ba muka koma ɗaya shafin ko inda aka ce wa kad qala ibn abi fi kamili ne yake fi kalamihi kalamihi yana da ma'ana ko eh fi kalamihi cikin zancansa to ba haka bane in ka koma shine kuka ce la alla kalimata kalamihi mushafatun min kamilihi kuskure ne aka samu wajen rubutawa ko ce kamilihi aka ce kalamihi ai kitabihi al-kamil fi dhu'afa shi min adina da littafi mai suna al-kamil fi dhu'afa littafi ne shi kato ya tafi din wanda suke za'ifai a cikin harkar hadisi ya faɗi sunan su ya faɗi tarihin su ya faɗi yadda suke haka malaman suke sai su littafi splashi na zo'afa ko kuma na wanda suke da matsala haka dai suke irin wannan kuma turukina ko kuma wanda suke manakir da sauransu dai wanda aiki ne na malaman hadisi kuma duk ana yi ne don a tabbatar mana da gaskiyar wannan addinin duk abin da aka jingina ma annabi yan uwa ba haka wake jingina masa ba sai an tabbatar da ingancin jinginawa in ba a tabbatar ba jingina magana ake dan magana da aka ce annabi ya ce to ba fata wasa bace sabanin ka ce ya ce wani ya ce idan annabi ya ce to sai an bi sanadin magana wani ne fadi wani har zuwa ga annabi kuma a tabbatar wani da wani ba makarici a ci kuma wani ya ji ga wani da duk a da sanda kuke ji an ce ingantattu akan wannan ma'aunin suke shi yasa su wadancan masu barna a cikin addini su ba ruwan su da maganar hadisi da sanadi sai dai a ce a ruwaya wani ya ce a ruwaya to ruwaya ai ba abin nan kai ma za ka yi ruwaya an gane da kyau ko za ka iya cewa Abu Abdullahi ya ce a ruwaya amma kafin Abu Abdullahi fa suna ganewa da kyau kuma gaske ne ya faɗi shi Abu Abdullahi ko kokari aka yi mashi Allah ya sa mu gane namba ta biyu inda aka ce shi salisu kulafa ibn al-Abbas ai an ganta qala Abdul Alim al-hadithu mawdu'un wa afatuhu Muhammad ibn al-Walid al-Qurashi wani babban malami Abdul Alim shi ma da yazo kan hadisi nan bai bar shi ba sai da ya bayani akan shi dan ya fito da abin karara yace wannan afatuhu illa ta wannan hadisi in aka ce afa abu mara kyauce ne mai illa shi illa sa shine Muhammad ibn al-Walid al-Qurashi da yazo cikin sanadin wa ba'da ma sabata anna al-hadith mawdu'un fala hajata ila muhawalati al-jam'i bayna hadha al-hadith wal ahadith al-ukhra allati tubayyinu anna al-mahdi min awladi fatima yace bayan ya tabbata fa hadisin nan na ƙarya ne mawdu'i ne kirkirar shi akai kawai aka saka to tunda wannan ya bayyana ba buƙatar ai ta kokarin jam'i a ce sai an ɗauko hadisin an jam'in sa da ingantaccen hadisai ai muhawala a ce za a iya kirishi ba buƙatar wannan da wasu hadisan na daban wanda suke bayyana mana cewa al-mahdi zai zo ne zai bayyana daga cikin ƴaƴan Fatima in an ce ƴaƴa wani ɗan wani har a jingina zuwa ga Fatimatu Zahara radiyallahu anha an gane da kyau tun da haka ne wannan ba shi bane yace ba buƙata ce sai an jam'in su kama fa ala ghairu wahidin min al-mu'allifin kama yadda fiye da ɗaya daga cikin mu'allafa yayi ta kokari sai hakan Ibn Hajar al-Haytami Ibn Hajar al-Haytami muna da Ibn Hajar al-Haytami akwai kuma Haytami ko da kuma Qasqalani to duk waɗannan shi Haytami din shine fil qawl al-muktasar shin wani littafi na yasu ne da qawl al-muktasar yayi ta kokari a dauko hadisin nan a ga za a yi jam'in su ya za a yi ihtimalin shi waye in ka duba cikin shafi na 1118 a littafin sa yayi ta kokarin wannan to shi mai wannan Abdul Alim shine yace yana gaba buƙatar wannan tunda mun gane hadisi dai bai inganta ba ba ma bai inganta ba na ƙarya ne magana ta kare kurin kuskan kusu shi ma wanda ya kawo shi 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 Muhammad Bello shi da kan shi ta khariji ya nuna bai inganta ba mun gane da kyau to amma tunda ya rubuta a littafin sa dole sai mun karanta an ji kuma mu daɗa sanin hidimar da malamai suke yi sukan kawo hadisi kamar yadda na gaya muku wata magana dan ka a ɗauka ba su santa ba su faɗe ta amma ba dan su ma su ne da ita ba ina fata an gane to sai mu tsallaka na uku yace wa mimman zunna bihi annahu al-mahdi al-maw'ud al-muntabar daga cikin wanda aka yi mai zato ko shi ma shine al-mahdi wannan da ake zaton zuwan sa karshen zamani wanda ake sauraron zuwan sa to daga ciki shine Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz waye dun Umar bin Abdul Aziz zamu ci kuwa shi ko wa kadru ya an Ibrahim bin Maysara sai hakika an rawaito daga Ibrahim bin Maysara qultu li Tawus yace nace ma Tawus Umar bin Abdul Aziz al-Mahdi shan Umar dan Abdul Aziz al-Mahdi shine al-Mahdi qala la yace a innahu lam yastakmil al-adl kullah kai kai cika dukkan adalcin da duk da adali ne an sami wato kwanciyar hankali da abubuwa na jin daɗi zamanin mulkinsa duk da haka bai cika adalcin da shi al-mahdi in yazo zai ba ai bal huwa mahdiyun min jumlatil mahdiyin ghairu al-maw'ud bihi akhir az-zaman a shi al-mahdi ne an dauki kalmar shi a lugha mai ma'ana al-mahdi mai kokarin shiryar da wani ko to shi daga cikin masu shiryarwa ne shiryayye mai kokarin shiryar da wasu sulkin waɗanda za su shiryar da al'umma to yana cikin su amma ba shine wanda aka alƙawari din nan zai zo ƙarshen zamani ba, ba shi bane. Kage ya tambaye shine yace a ba shi bane. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ai hakika annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Haka hadisi yake ko rashidin ko, to shinan bai kawo na lafazin ba. Nabi yace na hore ku da sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu wanda za su zo a bayana. Qala Ahmad bin, wato qala Ahmad, Imam Ahmad kinan fi ihda riwayataini anhu, dai daga cikin riwayoyin da aka samu daga gare shi wa ghairihi da waninsa, suna cewa inna Umar ibn Abdul Aziz minhum. Aga wata ruwaya kenan, wannan ne da muka ji an tambaya ce a'a, sai ce ai Imam Ahmad ya yi ruwaya guda biyu, ɗayar daga ciki shi yana cewa inna Umar ibn Abdul Aziz minhum, wato yana cikin mahdiyina masu shiryawa, amma yana nufin shi ne almahdi na ƙarshe, shi ma Imam Ahmad shi ke nufi ba, kun gane da kyau. Wannan dalili shi ya sa shi Sheikh Muhammad Bello ya lissafa wannan magana cikin wanda aka yi masa zaton ko su ne almahdi, domin ka san bayani shi da ya ce wanda aka yi masa zato ko wanda su da kansu suka yi ma kansu haka zaton. Mun yi bayani tun farkon littafin nan, muku manta ba. To sai mu kuma mu dan bi abinda yake ƙara bayani na takhriji, dan mu ga magana ta malamai yadda ake tsefe ilimi ake fito da shi ƙarara ɗaliban ilimi su gane shi. Namba ta uku aka ce Umar bin Abdul Aziz ko, yana cikin wanda aka yi zaton ko shi ma almahdi ne. Haka Muhammad Bello ya kalla ya masa rama yace wa huwa khamisul khulafa'ir rashidina alma'rufun bi adlihi, shine na biyar din khalifofi guda shida gurgura biyar ko, na biyar din khalifofi shiryayyu wanda aka san su da adalci wa fadlihi wa zuhudihi, an san shi da falalan nan tashi da gudun duniyarsa. To fiye fiye Rajab ya rasu a cikin watan Rajab hijira lokacin tana da shekara 101, shine mi'a wahid wa mi'a ko, walahu arba'una sana, yana dan shekara 40 wajidan Allah Umar bin Abdul Aziz, da hidimar da ya ma musulunci da adalcin da ya shimfida zamaninsa, wanda shine a tarihin sa ake cewa lokacinsa zakka mai kudi sai dai ya tafa mun yawo da zakkarsa wanda zai ba ya rasa, in ya kama wanda ya ci banda bukata ya kai ma wance ya tawata ne, tashin hankalin wa zai ba zakka, shi ne tashin hankali masu fitarwar gasanan Allah ya ba da dukiya wa zai karɓi zakka, shi ne tashin hankali, saboda wasu suna ganin cewa wata abace ta kazanta kazanta ko, haka Allah ya ce ma manzo kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, karbi wani abu na yanki na sadaka zakka daga cikin zakatun dukiyoyinsu dan ka tsarkake su, eh tutahhiruhum, su masu dukiya a tsarkake su daga zunubin hana zakka, sannan wa tuzakkihim biha kuma kai masu addu'a wacce za ta zama tsarki a gare su, eh wa salla alaihim, kai masu addu'a. To kaga wannan sai kake ganin zakka ma a baka ka karba shi dai inda bukata, amma babu me zaka da ita ko, Allah ya ji kamala bakar gumi anan kasan shine malamin da lokacin an ba zakka zai ce ba ni da bukata ko, eh ya wada yana da albashin shi da abin nan din shi har ya kai alƙalin alƙali a kasan nan, saboda haka bai da bukata ka kawo zakka ka ce zaka ba shi, bai bukata. To lokacin Umar bin Abdul Aziz, saboda yawan dukiya da Allah ya bayar, da yawan wadata, sannan da yawan masu kuɗi, da kuma kana'ar al'umma a lokacin, kana'a shi ne wadata kuɗi, yadda ya zama zakka ana yau da ita ana rasa wanda za a ba, to shi ne sai ake jingina masa wannan shakai ko shi ne almahdi ne, inda almahdi da muka karanto da kwanci zamaninsa ƙasa za ta cika da adalci, sannan za a kau da duk wani zalunci ko, to sai suke zaton ko shi ne. To shi ne mun ji lokacin da ainihin wato ya yi abin nan ko, aka yi wa faki shekara ta 101, kaga yana yara cikin karni na ne, tun karni na farko tun na ɗaya shi ne ya shiga karni na biyu kenan. Annabi na cewa khairun nasi karni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum, ke yi mutane wanda suka rayu a karni na, sannan masu bin su, sannan masu bin su. Kaga Umar bin Abdul Aziz yana cikin wannan karni na farko, ya dan shigo na biyu kaɗan kenan, kuma yana ɗan shekara 40 ya rasu, kaga yana yaro kenan. Galibi za ka ga wanda suke musulunci hidima, zaka ga Allah ya sanya albarka a rayuwarsu shekara 40 da wani abu. Sai ka ga hidimar da suke musulunci kai ka ce sun yi shekara 100 a duniya. Shi yasa kullum abin da yake bukata ɗan uwa albarka, albarka a rayuwa, albarka a dukiya, albarka a ƴaƴa. Duk abin da Allah ya baka ka ce Allah ya masa albarka. Ba yawa ba, sai ka sami shekaru kaɗan Allah ya zata ka da ayyuka masu kyau masu wanda za su cika maka mizani. Sai ka sami dukiya kaɗan Allah ya masa albarka kai abubuwa da yawa na alkhairi gare ka da wannan dukiya. Sai Allah ya baka ƴaƴa kaɗan su zama alkhairi gare ka. Shi yasa kullum mu rika fatan albarka cikin abin da Allah ya bamu. Wa muddatu khilafatihi sanatani wa nisf. Tsawon jagorancin da ya yi shekara 2 da rabi lokacin. Eh wannan ka koma cikin taqribu tahzib zaka ga karin bayani. Walamma ra'a an-nasu ma fi khilafatihi min al-adl wal-jub. Lokacin da mutane suka ga lokacin khalifancin sa adalci da irin kyauta da dukiya da wadata da Allah ya bayar, khadara fi bali ba'dihim, sai ya dalsu a cikin tunanin wasu mutanen annahu al-mahdi al-muradu min al-khalifa al-mubashshar bihi, sai suka zatanto ko shine al-mahdi wanda ake nufin cewa zai zo ya zama khalifa a ban kasa wanda ake bisharar da zai zo karin rawa, ko shine saboda adalcin da kwanciyar hankali da jin daɗi, kuma sai aka zatanto ko ma shine wannan zaton da aka yi masa aka yi ta faɗi har wasu ke rubutu. Shi yasa shi ma shin Muhammad Bello ya ɗauko magana ya faɗa mana don mu gane cewa an fa ambata masa haka. Ai kun gane da kyau. Wa qad ruwiya, kagan aka ce hadisi ruwiya da ji akwai alamatu tawrid kenan. Kamar hadisi ba a ce a ruwiya to ya rawaito. Ya ce rawa wani ya rawaito kenan ko? Amma ce ruwiya tun daga nan ka san da matsala. Eh an Ibrahim bin Maisara, Maisara din nan namba ta ɗaya kenan a baya ko? Huwa Ibrahim bin Maisara wato Ta'ifi. Nazilu Makka, sabtun hafizun min al-khamisa, yana cikin amintattu malaman hadisi masu hadda, sannan kuma yana cikin al-khamisa tabaqatul khamisa kenan. Mata sanata 32 ta rasu shekara tana da wato ainihin 32 hijira kenan, ta gari na farko farko kenan. An gane da kyau. To shi wannan shi ne yake cewa qultu li ta'us, nace ma ta'us, waye ta'us? Shi ma ga nan ba shi nan ko? Ta'us bin Kaysan al-Yamani, Abu Abdurrahman al-Himyari maulahum al-Farisi yuqalu ismuhu Zakawan, wa ta'us laqabun lahu, ta'us din laqabin sa ne ta'us, sai shahara da shi yake ji kamar sunan shi ko? Amma sunan shi Zakawan. To shi ya tambaya shi ma kan shi siqatun faqihun fadilun min al-Falisa, eh yana cikin amintattu kuma malami ne na fiqh masanin shari'a, yana da falalan gaske, yana cikin tabaqatul salisa. An ka dauko tabaqa na malaman hadisi da suka yi a cewa ne na tabaqatul ula, tabaqatul salisa, tabahar, to yana cikin tabaqa ta nawa? As-salisa. To shi aka tambaya shi din nan ko ma ta sanata 60 wa 100, shi ya rasu ne hijira lokacin tana da shekara 106. Kaga yasa malaman hadisi ke damuwa da shekara, dan da shekara ake gane mutum kusancin shi da annabci ko nesa ko? Kuma da shekara ake gane ta yi karatu mutum ko ba kai ba, shi wancan da ya ce ya ji ko bai ji ba. Kaga yanzu kai ka yanzu in ka ce ka ji wurin Shehu Usmanu masala, na ji wurin Shehu Usmanu, to kana gwada wannan sai a koma shekaru. Misali a tarihi ne kai da aka ce ka ji ya da su kai ma ni ma da nace na jin bana na a duniya, ya ba a gane gaskiya ta ko ƙarya ta? Ha? Sai a koma shekaru. Shehu Usmani dai yanzu bane shi duniya fi shekara nawa? 200 da barin duniya. To ni kuma yanzu sai nace na ji, ni kuma na cikin wani tsakana da shojin shekara 200. Kaga daga nan sai a ce wannan ƙarya yake. Bai taba ganin Shehu Usmani ba, bai zauna da shi ba, ba su rayu ba, amma ya ce ya ji. Daga nan sai a soke hadisin. Kun gane da kyau. Malamai sai ƴan uwa sun yi aiki, bari in gaya muku. Sun yi aiki ba kaɗan ba, masu bin diddigin duk wata magana da za a jingina ta cikin addini har a yi aiki da ita sai an ji. Kamar yanzu wanda zai ce maka ne an ba shi wani wani salati da za a yi ma annabi ya fi qur'ani falala ko to sai ka duba shekarar shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana shekarun nawa yanzu da bari shi duniya bai fi shekara 50 da wani abu ko ya ji bai fi 100 ba to zai ce an ba shi an ba shi wani salati da za a yi ma annabi ya fi karanta qur'ani su 6000 kaga sai kaga yanzu duk wanda aka ce nan lokacin ka dubi musulunci yanzu kafin sa kenan shekara 1000 ka kaddara shekara 100 yau muna 1439 to shekara 1300 da aka yi babu wannan salati kenan to wanda suka rayu a wannan can baya daga shekara 1300 wani abu su ji ko ba su san salatin dan babu shi dan shi wannan yadda aka haifa sannan aka bashi yazo yake ga mutane har ma yake kaga daga nan zaka iya gane ne ƙaryar magana amma ka ji yadda ake karanta wannan salatin yadda ya bazu musamman a Afirka nan tamu ko a Najeriya nan tamu sannan wannan tarihi shi wannan zuki wannan salatin na annabi bai shekara 100 da saman da shi ba to kaga dan Allah tsakani da Allah ɗan uwa irin wannan shi yasa malamai suke tantance a ce shekara ta kaza an haifi shekara ta kaza ya rasu shekara ta kaza saboda da ji ka san shi waye ko kaga wancan inda muna karanta tarihi aka ce ga wani salaki da ya yi ma annabi ladan shi ya fi karanta qur'ani sau kaza aka ce wane ne ya zo da wannan salatin sai ka dubi shi duk wancan zamanin da aka yi na shekara 100 ta farko da annabi ya ce ta fi kowace sannan mai binta duk sun wuce ba a halicce shi ba shi ba a yi shi ba har an sami karni wajen 13 sun wuce sannan shi ya zo da salatin aka saukan mai da shi yadda ya faɗi kowa ne da wani kage da ji za ka san wannan tasirin ya gizo da koki Allah ya sauƙaƙe sai ta nemi ta fi shi daraja da kima tunda ita ba a jingina ma annabi komai ba ko ba a ce addini ba ce ba ce ibada ba ce kullum mu rika fahimta wa shi addini ba a wasa cikin shi duk abin da aka ce kaza ya kamata kai da aka gaya ma ka tsaya kai tunani Allah ya sa mu gane to shine a nan wurin mun ji wannan matsayinsa ko yanzu muna magana shi Tawus ne wanda shi aka tambaya qultu li Tawus wanda mun ji sadda ya rasu a mata sanata 60 wakila ba da zali shi maka kuma a takri ka koma za ka ga shafi na 223 za ka ga karin bayani shi ne ya ce na ce ma Tawus Umar bin Abdulaziz al-Mahdi tambaya ce shi Umar bin Abdulaziz al-Mahdi ne ka ga Tawus waye in ka dubi shekarunsa a ƙasa mun ji an ce ya rasu shekara ta 106 ka ga Tawus ya ga suwa kenan ta ga sahabbai Tawus ina cikin almajirai na wa Abdullahi dan Abbas za ka yi ta ji a tafsirar cewa an Tawus an Qatada an Mujahid an Ibn Abbas ka ga Tawus tabi'i ne to wancan yana tambayar tabi'i tunda tabi'i ya zauna da sahabbai ya ce to wai Umar bin Abdulaziz shin almahdi ne kala ya ce la ka ji magana gaskiya a'a ko kaga tun daga nan ka fahimci su magabata ba sa faɗin magana da take ba haka take ba sai ya ce a'a innahu lam yastakmil al adl kullah aji yadda ya kai da wannan adalcin da ya a zamanin sa da yadda aka sami zaman lafiya da dukiya da wadata bai fa kai adalcin da shi almahdi wanda annabi ya bada labari zai shintada a zamanin sa ban ya bayyana ai bal huwa mahdiyun min jumlatul mahdiyin kawai ɗaya ne daga cikin dai jumloli na mahdiyoyi da za a yi masu shirye da al'umma shi ko mahajib da ma'anar lugha na duk wanda zai shirye da al'umma ai sunan shi ne na mahajib kokari ya nuna ma kai ma kai kokari nuna ma al'umma su gane gaskiya su bita su barbata su nisance ta sunan ka al-mahdi to daga irin waɗannan ne amma sai ya ce ba wancan ba ne wanda zai zo akhir zaman ghairul maw'ud bihi akhir zaman ba wanda zai zo din nan ne akhir hamzan nan ba abin nan gare ta ba irin abin nan gare ta amma ma'ana akhir sai ku jara fa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di fa kasatan nan ba ta kuri kinan ko تخريجا حديثا ان كذوبا اخرجه ابو داود في سننه jalladi na hudu shafi na 281 min hadisin tawilin rawahu al-irbad bin sariya radiyallahu anhu. Hadisin irbad ai an san shi ko? Wa zana mawqifatan wa wajala minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun ko? Ita shi ne dogon hadisin wanda a cikin shi aka sani wannan, wanda malamai sun Imam al-Albani ya ce hadisi ne ingantacce cikin silsila sai an ka koma shafi na 937 yayi bayani. Malamai sun yi bayani dogodi da wasu malaman sun kokari su ba a fa hadisin, to amma dai mafi yawan malaman hadisi sun ce hadisi ne ingantacce. So wanda suka ba a fashin sun biyo sanyo ne nasu daban, sun ce hadisi ne wato wanda ake kira hadisul ahad. Duk in ka bi duk hanyoyin da ka bi riwayar irbad ne, duk ba wani sahabi da ya rawaito shi irbad min sariya. Su ko malaman hadisi hadisi ahad ya inganta daukar shi sai yake da shi ko? In ka dauki hadisi na malamal bin niyas yana cikin hadisul ahad, dai in ka bi ka biyo hadisin waye Umar ne, to shikenan ba za ka aiki da shi ba. In hadisi ya inganta ba a cewa hadisin ahad ne ana aiki da shi. Allah ya sa mu gane wannan nan makin. Sai ce qala ahmad, yana nufin imamu ahmad imamu ahli sunna wal jamaa fi ihdar riwayatayn anhu wa ghayruhu inna umar bin abdul aziz minhum, yace to umar bin aziz yana cikin wa mahdiyyin kenan wanda suke kokarin shirye da al'umma da nuna musu daidai da kokarin su hana su da bin hanyar halaka. Kun gane da kyau, ka san imamu ahmad ai ba zai taba cewa wani al-mahdi bane wanda ba shi din bane, a matsayin shi na mai bin diddigin sunna mai karantar da sunna. Ka ga nan kenan shi kan shi Muhammad Bello ya nuna mana shi ba al-mahdi bane wanda zai zo ƙarshen zamanin, shi yasa yake zunna bihim an masa zatan hakan ko? Na ga za mu iya karasa na hudu nan ko? Na hudu shi ne wa min manzun nabihi annahu al-mahdi al-maw'ud al-muntazar Musa bin Talha bin Ubaydillah bin al-Muqtar. Daga cikin wanda aka yi masa zato ko shi ma al-mahdi ne wanda aka alƙawarin zai zo ƙarshen zamani shine Musa bin Talha bin Ubaydillah bin al-Muqtar. Faqad akhraja Nu'aym bin Khalid bin Samir qala haraba Musa bin Talha bin Abdullah al-Muqtar ila al-Basra wa kana an-nas yarawna fi zamanihi annahu al-mahdi. Da san magana kinan ko? A Sha Muhammad Bello yake cewa dalilin da yasa aka yi mai zato kada a kharaja Nu'aym bin Khalid bin Samir, wato Nu'aym bin an Khalid ya fitar da hadisi shiwa Nu'aym din an Khalid bin Samir daga Khalid dan Samir. Khalid yace haraba Musa bin Talha, Musa bin Talha ya gudu bin Abdullah al-Muqtar ila al-Basra, ya gudu ya tafi zuwa Basra kasar Iraki kenan. Wa kana an-nas yarawna fi zamanihi annahu al-mahdi, mutane a zamanin sa suna ganin to shine al-mahdi, suna gani a zamanin sa, to shi yasa sai aka kirga shi cikin wanda aka yi masa zato ko shi al-mahdi ne. Shi yasa Sha Muhammad Bello ya fade shi a cikin su. To mu koma dan nambobin da aka kawo don mu da fahimtar magana ko? Namba ta 1 wancan kuskure ne na rubutu a cikin su mahbuba na shi da aka rubuta littafi na shi. Kala hani kana bin Ubaydillah, Ubaydillah shi ma a wurin za ku ga a ciki shi Abdullah bin Abdullah, to bin Ubaydillah yake fi jami'in nusukhil khattiyya, dukkan a cikin nuskokin da muke amfani da su na littafin Muhammad Bello an rubuta shi ne bin Ubaydillah ibn Abdullah bi iska, wato an rubuta shi ne ibn Abdullah bi iska il ya, dukkan su an ka duba za ka gano ta wato Talha bin Abdullah, babu ya kunna da bambanci tsakanin Abdullah da kuma Ubaydillah. Abdullah bawan Allah, Ubaydillah kuma tasgiri ne ko? Eh, to haka aka rubuta a cikin shi littafin da muka gani na Sha Muhammad Bello Arutu bin Abdullah. To shine muka ce haka yake cikin dukkan nuskoki Arutu bin Abdullah, an cire wannan wa qad warada inda Abi Hakim bi isbatiha, da muka koma asalin ruwayar ta Abi Hakim sai muka ga an tabbatar da ya fi wannan ruwa, kuma tabbatar da shi jarh wa ta'dil jaldi na 4 shafi na 147 nan muka gano kuskuren da akai a cikin wancan littafi na Sheikh Muhammad Bello aka rubuta bin Abdullah ma'ana bin Ubaydillah ne Musa bin Talha bin Ubaydillah kun gane da kyau a bin al-Mukhtar namba ta uku kina ko bin al-Mukhtar muka ce huwa Musa bin nan muna so mu dan fadi waye shi wancan da aka jingina ma mahadiyanci shine Musa bin Talha bin Ubaydillah bin al-Mukhtar al-Qurashi at-Tamimi Abu Isa Abu Muhammad al-Madani nazil al-Kufa al-mutawaffa sanata 103 hijriya ala sahih kana min as-sulaha al-atqiya as-sufaha wa al-fusaha shi wannan Musa bin Talha da aka jingina masa saboda nagartarsa aka ce ko shine al-Mahdi shine dai mai wannan tarjuma inda muka ji ana asalin sa Quraishi ne kaga ina da asali da tushe kenan sannan a Quraish din cikin dabi'a kabila ta Tamim Abu Isa wannan alkunya sa kenan wannan ana mai alkunya biyu Abu Isa ko a ce mai Abu Muhammad al-Madani kuma ana jingina masa a ce al-Madani nazil al-Kufa yayi zaman Kufa Iraki wato Iraki kenan shi ma ya rasu shekara ta 103 kaga menene kenan shi ma ya rayu can kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rayu wannan shekaru kaje an ce ya rasu shekara ta 103 106 101 to ka san ba fa ne bane kun gane da kyau wannan ita ce magana mafi inganci kuma yana cikin mutane nagartattu masu takawa masu fasaha قال عبد العليم نقلا عن ابن اساكر عبد العليم يا ترو magana da ibn asakir yace yuqalu ana cewa innahu wulida fi ahd rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa samma an haife shi tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kai annabi ne ma yasa mai suna shi yasa mai wannan suna din kaga yana da kinan shi ba ne bane kinan kun gane da kyau rawa an abihi wa Uthman wa Ali wa ghairihim min as-sahaba yayi riwaya daga babansa ko waye babansa Talha kuna ganewa sannan yayi riwaya wurin Uthman bin Affan yayi riwaya wurin Ali bin Abi Talib wa ghairihim da wasu sunan sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda wannan dai ana so ne a nuna mana darajar sa da kimar sa idan yayi riwaya wurin wannan sahabbai kage tabi'i ne kenan shiwa Musa bin Talha bin Ubaydillah bin al-Mukhtar wannan shine tarjuma shi a takaice kenan shine muka ce faqar shi kan Sheikh Muhammad Bello yake cewa faqar a kharaja nu'ayn ana Khalid bin Samir hakika wato nu'ayn ya fitar da hadisi ko kuma asar daga Khalid bin Samir waye Khalid bin Samir san kasa ko za ku ga number ba wani cikakken abin din shi ba takharijin shi illa gyara na rubutu mai kan Suhail aka ce a ibn sayyid wani wurin aka ce ibn sarir duk kuskure ne wa ma asbatnahu huwa sahihu abinda muka rubuta din can wato samir haka yake shine a ingance shine ingantaccen magana kama warada inda nu'aym bin hammad kama yadda yazo wurin shi nu'aym bin hammad inda aka koma ka koma cikin kitabul fitan zaka ga karin bayani na shi wannan mai suna Khalid bin wato samir قالت هرب موسى بن طلحة بن عبد الله المختار إلى البصرة لو كنت عندها كفارة تنتنو لرشن جندا إنزما سيقول يتفسن بصرة تراك كنا وانا نقول ان ايه شيني وسيسك شي وكان الناس يرون في زمانه انه المهدي كون شيني المهدي شيسا ما يقول باية سنتنا لا تويت في يكمر يقويت كنا وسك جنجنا مشوانا انفا انتاك شوك to shine dai mai wannan namba ta 5 wa kadarawa hadha al-kalam bi sanadihi ana Khalid bin Samir bi lafzi qala haraba Musa bin Talha wato an rawaito wannan ya rawaito wannan magana shi Nu'aym bin Hammad kenan a cikin littafin fitan da yadda ta kenan haraba Musa bin Talha bin Ubaydillah bin al-Mukhtar ila al-Basra ya gudu zuwa Basra ma'a wujuhi ahli Kufa tare da wasu mutane masu matsayi na mutanen Kufa wa kana nasu yarauna fi zamanihi annahu al-mahdi mutane suna ganin ko shine al-mahdi shi yasa suka kira shi da haka shi yasa ya zama aka lissafa shi ko wanda aka yi masa zatan ko su ko shi ma al-mahdi duk wannan zato ne yasa hujja da muka ji shi kanshi Sheikh Muhammad Bello da ya kama ganar ya kawo ta ne don ya gaya mana an masu zato ba ya ce a suni al-mahdi ba domin ya tabbatar da abin da yake so rubuta da tafin sa bayan ya kawo mana hadisai da suka inganta waya al-mahdi na hakika wata da suka ba inganta ba sannan kuma ya bagi ko fasali yake gaya mana wanda ake masu zaton ko suni al-mahdi an gane da kyau to ina ga saboda yanayin lokaci na zamu tsaya sai mu tashi kan na biyar muna da rai da lafiya insha Allah duka dai dan mai kokari mu fito da magana al-mahdi wanda jiya da yau da gobe ake maganar ta ko ba za a daina ba har duniya ta tashi saboda me wata matsala ce da suke facewa da ita suke kokari su barna a musulunci su kansu shi'a yanzu suna cewa da al-mahdin sina nan suna jiran zuwan shi komai ma sai yake cik sai ya zo haka suke fadi to duk dai muna karanta wannan dan mu san waye al-mahdi na hakika suwa yake masu da tan su ne ba su din ba sannan kuma suwaye ma suke kore mahdiyancin sa kwata kwata babu wai al-mahdi su a ganin su kamar da suke kore da annabi Isa babu shi da wasu abuwa dai a sharatu sa'a na gaibi wanda annabi ya fadi wanda ba ita ce hanya ta magabata ba hanyar magabata duk wani abu na gaibi da annabi ya fadi ya tabbatar to mai yadda da shi mai imani ga baki mu mai shiru bincike akan yaushe waye shi mu jingina wannan Allah ya mana jagora abin da karanta dai dai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta sallaci dan ba zan manta ba yan uwa suka kawo shawara a hada kudi ayi walima ta gama alwajib nake cewa ba walima ce muhimmiyar abin da ke gaban mu ba sayan kayan daukan karatu sune a gaban mu saboda ka wannan dalibai da suke so ayi walima su fara tara kudi da za a sai kayan daukan karatun da muke mun yi littafin waje da mun sauke wanda da son samu an dauke shi yanzu da ana sawa duniya tana amfana amma haka aka yi shi ba dauka ba to tun daga sannan dalibai suka sa kansu suke dan fara daga rediyo daga waye da haka har aka zo da tafsiri na azumi abinda aka tara yan uwa suka ka wani dan uwa ya cika aka sai waɗannan kayayyaki dan dauka karatun nan ka shi kaga bai kamata shi mai daukan dan abinda za a bashi na mai yanzu ya dauka ya koma yana tarawa bai kamata mu kasa wannan ba ya kamata yadda aka fara littafin a samu a kammala shi in an kammala mun gaji shikenan sai a rufe sai a huta eh ai haka ne bai kamata a fara wani abu na alheri a yanke shi ba a kammala shi ba sai a bari in mun sauke shi mun gaji to sai mu biki rufe karatu shikenan kuma sai kowa ya kama ya rika ya dina ko daga lokacin magariba zuwa isha sai kuma ki zama mana jin labarai na duniya to ni abin da nake gani kullum muna aiki alheri mu daina kasawa makiyin mu da muke ta cewa suna danne mu suna danne mu su kullum kokarin da suke da shi kenan ba su fara abu su daina shi sun kai ga gaci amma mu da mun fara sai mu yanke yanzu karatun nan wanda aka fara da su ba da su ake ba sai yan kadan wasu daina zuwa an fara da kai farko kai kila abin da ya dauki hankalinka lokacin kila ana wani bayanin da shi ke maka dadi yanzu kuma an zo wani bayanin da kila kai bai maka dadi kuma kamar baka ganewa shi kuma karatu na ilimi shi ba haka yake ba kullun ka rika sauraro yau in baka gane gobe za ka gane da haka kwakwalwarka na budewa kuma haka magabata suke na karanta littafi kaza a wurin wane daga farkonsa har ƙarshe an yi shi da ni wannan shi ne ilimi to shi yasa nake kira ga yan uwa sai mu daure sati mai zuwa mu zo da taimakonmu mu ga me za mu tara wancan da aka tara an ba su masu kula da masallaci to yanzu ma an tara za mu ba su amma da sharadi cewa mai zuwa ɗaukar karatun nan na mai lallai za a rika ba shi cikin wannan kuɗi lallai a ciki don kada wannan karatu yanki don asalin ba da taimakon saboda shi ɗaukar karatu ɗin ne watakila rana ya ce bai zo ba saboda an daina ba shi ɗan na mai da zai zo sai ya waske ya tafi wurin daban saboda haka kila laifin ku ne kenan sai ku gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wani dan uwa yana neman addu'ar ku bisa bukatun sa Allah ya biya masa Allah ya biya mana namu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.